This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barka ku da asubahi masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Aisha Mu'az ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis. 7 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba. Yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba ya halaka wasu ma'aikatan jirgi uku. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na ƙasar Ukraine a jiya Laraba. A daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin.
Tokanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa 'yan majalisar dattawan Najeriya sun sha alwashin bayyana gaban shugaban ƙasa a sanadiyar matsalolin tsaro da suka yi wa ƙasar katutu. Ko me ya kai ga ɗaukan wannan mataki?
Dukkan wani gudunmawa na oversight wanda sa ido daga ɓangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai a kai a kai amma abin da ya yi cewa awa 11 aka zauna aka yi.
Idan muka nufi ƙasar Ghana za a ji cewa
a wani matakin da ta ɗauka na neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje babban bankin ƙasar Ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan Najeriya su biyu da suka hada da First Bank da GT Bank da ta samu su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikinsu.
Kuna da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis kuma yau ma muna tafa da wani sabon shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma har ila yau muna kan maudu'in da muka fara tattaunawa tun makonni uku da suka gabata akan matsin rayuwar da al'ummar Najeriya ke fama da shi. To amma dai yanzu sai a sake gyara zama a sauraron Maryam da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba. Yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa. Jami'an tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin Beit Hanun da ke arewa maso gabashin Gaza. Wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isra'ila ta kuma kai wasu hare-haren a tsakiyar Gaza da kuma yankin Khan Yunis da ke kudancin yankin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce ya yi niyyar ya zargaɗe Isra'ila a jiya Laraba game da buƙatar samar da ƙarin agajin jinƙai zuwa yankin zirin Gaza don magance abin da Cameron ya kira mummunan yanayin wahala. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba ya halaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun Aden a cewar wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM. Wannan dai shine karan farko da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kai mummunan hari tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare akan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar mayakan Houthi suka harba irin wannan makaman mai linzami a cikin kwanaki biyu a cewar CENTCOM. Sanarwar da rundunar ta CENTCOM ta fitar a jiya Laraba ta ce makamin mai linzami na 'yan Houthi ya taɓa jirgin ruwan True Confidence mallakar ƙasar Liberia mai ɗauke da tutar Barbados, lamarin da ya sa ɗakin matuƙin jirgin kamawa da wuta. sanarwar ta kara da cewa uku daga cikin mutane hudu da suka jakkata na cikin mawuyacin hali. Harin ya sa akan dole ma'aikatan jirgin na kasa da kasa su 23 barin jirgin. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na Ukraine a jiya Laraba. A daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister kasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin dake kudancin kasar da yaki ya daidaita. Shugaban na Girka ya ce jami'ai na kan shiga motocin su kenan a lokacin da suka ji karar fashewar, wanda ya ce abin tunatarwa ne kan cewa yakin Rasha ya shafi birnin Odessa sosai. Mitsotakis ya ce jan labarin yaki da kuma ganin su sun sha bamban. Zelensky ya ce fashewar ta kashe mutanen da ba a san adadin su ba tare da jakkata karin wasu. Kun ga abin da muke fuskanta, ba abin da ya dame su da inda suke kai hari. Abin da Zelensky ya faɗa wa manema labarai kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
To zuwa wani dan lokaci Maryam za ta dawo ta karanto kashin labarai na biyu. Kafin nan ga rahoton mu na farko daga Najeriya. Majalisar Dattawan Najeriya ta koka kan tabarbarewar harkar tsaro da yakici yakicinyewa. A cikin fushi majalisar ta ce za ta kakkabe rahotannin da ta hada tun shekarar 2015 domin ta kaiwa shugaban kasa saboda a dauki mataki na gaggawa. To sai dai kwararre a fannin tsaro ya ce ba wannan matakin majalisar ya kamata ta dauka ba. Ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aika mana daga Abuja.
Wannan mataki da majalisar dattawa ta dauka ya biyo bayan wani kuduri ne da Senator Emmanuel Udende ya gabatar a zauren majalisar jiya Laraba, inda ya koka cewa an kashe mutane sama da 50 a wasu sabbin hare-hare da ƴan ta'adda suka kai a wasu ƙauyukan jihar Benue da suka hada da Kwande, Ukum, Logo da Katsina Ala. Majalisar ta buƙaci shugabannin hukumomin tsaro da su gaggauta tura jami'an tsaro domin magance ci gaba da hare-haren ƴan ta'addan masu dauke da makamai a fadin kasar. Senator Adamu Aliyu ya nazari cewa majalisar na da rahotanni da shawarwari da suka hada su tun daga shekara 2015 waɗanda za su runguma su kai wa shugaban kasa domin a gaggauta magance harkan tsaron.
Kullum ana samun matsaloli waɗanda ana kashe mutane a tagayyara su ana kone garuruwa an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci. To mu abin ya dame mu muka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi kuma mu nemi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba daya. Muna gani idan an yi haka insha Allah za a ciyo kan matsalolin tsaro a Najeriya gaba daya.
Shi ma sanata mai wakiltar jigawa ta Arewa maso yamma Babangida Husaini ya ce majalisa tana aikin ta na sa ido kan ayyukan shugabannin hukumomin tsaron kasar kuma ba za su gajiya ba.
An bada kudade a cikin kasafin kudi kamar yadda kowa ya sani, ba mu taba kallo ko kuma a rage daga abin da aka kawo na bukatun harkar tsaro ba. Dai kenan na biyu dukkan wani gudunmuwa na oversight wanda sa ido daga bangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai akai-akai amma abin nan ya yi wucewa. Awa 11 aka zauna akai da su. To saboda haka ba gajiyawa bane ba. A'a tunda dai mun yi maganganun nan an yi maganganun nan kullun abin da ake kenan. To kuma mu koma mu bi sawun shin waɗannan kudure-kudure da aka kawo a baya me aka yi a kansu? Akwai wasu wanda ba a yi ba, wanda kamar yadda kika sani akwai wanda ake maganar haɗin kai na ma'aikatu na tsaro su haɗa kansu kowa ya san abin da kowa yake domin a yi tafiya bai daya. Akwai abubuwa da yawa wanda kafin wannan majalisa ta goma a majalisa ta tara an zauna an yi abubuwan nan kashi-kashi-kashi-kashi. Magana ita ce shin ina matsalar take?
Amma kwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba a nan gizo ke saka ba.
Ya kamata inda da gaske suke ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da fannin tsaro yake fuskanta, kamar yadda shugaban Hafsan Hassashin Sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya faɗa cewa suna da ƙarancin kuɗaɗe waɗanda ake biyan su. Hatta shi da kanshi ya ce in zai fita filin yaƙi abinda ake biyan shi bai kai naira 2000 ba. Ba a maganar sauran ƙananan sojoji, to nawa ce naira 2000? Nawa za ta sai mutum a Najeriya halin da ake ciki na wasan tattalin arziki to da kan da gaske suke yi kamata ya yi su kasa kudaden da ake kashe musu na babu gaira babu dalili sai su adawo da su kuma su kasa kudin da ake biyan su albashi da allowances da tafiye da suke su soke
abin jira a gani shine irin mataki da bangaren zattasuwa za ta dauka idan an mika mata rahotannin Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina da wannan rahoto To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da sauraron labaran duniya.
Nikki Haley yar takara ta karshe da ta rage dake fafatawa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a zaben fadda gwanan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024 ta dakatar da yakin neman zaben ta a jiya Laraba. Bayan da Trump ya lashe zaben fadda gwanan da aka yi a shekarun jiya Talata a wasu jihohin kasar. Haley, wadda ta taba zama jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya a karkashin gwamnatin Trump, ta taya Trump murna amma bata bayyana ba shi goyen baya ba. Ta dai amince da yiwuwar shi zai zama dan takarar jam'iyyar Republican a zaben ranar 5 ga watan Nuwamba, inda zai fafata da shugaba Joe Biden. Wanda shi ma ya lashe zaben fadda gwanan jam'iyyar Democrat a ranar ta Talata. Haley ta yi wa Trump fatan alheri, amma ta ce ya rage gare shi ya samu kuru'un 'yan jam'iyyarsa da basu ba shi goyon baya ba. A lokuta da yawa ta samu kuru'u fiye da kashi 40 cikin 100 a zaben fadda gwani na jam'iyyar Republican, amma a jihohi biyu kashal ta samu nasara tun lokacin da aka fara zaben a watan Janairu. Wato a jihohin Washington a ƙarshen makon da ya gabata da kuma a ƙaramar jihar Vermont da ke arewa maso gabashin Amurka a ranar Talata. Wata babbar jami'a a Amurka ta yi kira ga ƙasashe da su daina samawa manyan janar-janar ɗin sojan Sudan da ke yakin basasa a ƙasar makamai. Tana mai cewa suna ruruta wutar mace-mace barna da ƙeta da ake gani. Rikicin kamar yadda wannan rahoton ya bayyana, makaman da wasu ƙasashe a yankin ke tura musu ke ruruta shi. Dole ne a daina tura makaman, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield a lokacin da take magana da manema labarai a jiya Laraba. Ms. Thomas Greenfield na magana ne akan rahoto na ƙarshe da wani kwamitin ƙwararru mai mambobi biyar da ya yi bincike akan Sudan ya fadda, wanda kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya dorawa alhakin bada rahoto akan aiwatar da takunkumin kwamitin. A wannan makon ne dai aka wallafa rahoton. Ms. Thomas Greenfield ta bayyana sakamakon rahoton a matsayin mai tada hankali, kuma ta ce ya bada bayani dalla-dalla akan zaluncin da aka aikata.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahotonmu na biyu wanda zai kada mu kasar Ghana, inda babban bankin kasar ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na bankunan Najeriya biyu, wato First Bank da GTB, waɗanda suke kasar bisa samunsu da laifin saba ka'idar gudanar da aikinsu. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da babban bankin ke kokarin samar da daidaito a kasuwar hada-hadar canjin kudaden waje. Daga Kumasi ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamza Adams.
Daga babban kasuwan canji ta Alaba da ke birnin Kumasi a kasar Ghana, Sa'idu Abdulkarim dan kasuwa ya isa ya tura kuɗi a kasan waje domin siyo kaya, amma ko darajar kuɗin kasar ya faɗi. Sa'id bai ji dadin haka ba, sabida zai samu kaya ne kaɗan daga ketare duk da kuɗi mai yawa da ya tura.
Gaskiya abubuwan da muke fuskanta nan kwanakin nan na wurin faduwan siri ya bari idan muka yi canji ko kuma muka yi transferin kuɗaɗen mu zuwa kasashen da zamu je siyo kaya. Kai kana ganin kana da kuɗi mai dan soka a nan, in ka je can sai kaga kuɗin ba wani abu bane, kaga dole kayan zai tsada. Ya bari mu kanmu ma yanzu ma muna da yin abin ne kawai sabida a ce wai motsi ya fi zama shiru, amma sun gaskiya yanayin yanda CD yake faruwa yana kawo mana matsala sosai muna son gwamnati ta duba
wani rahoton baya-bayan nan ya nuni da cewa darajar CD ya ragu a cikin kwata na farko a shekarar 2024 duk da gagarumar ci gaba da aka samu a shekarar 2023 kungiyar haɗin gwiwar masu kasuwancin ƙasa da ƙasa a Ghana wato Gitfic a takaice a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce ta lura da yanayin da ake ciki a yanzu kuma tana iya cewa daya daga cikin manyan hanyoyin da ke yin illa ga darajar CD shine yadda kamfanonin mallakar kasashen waje ke fitar da riba da suke samu zuwa ketare abinda take bukatar da gwamnatin kasar ta dauki mataki ko kuma ya ci gaba da yin illa babba ga tattalin arzikin kasar to sai dai a wani matakin da ta dauka da neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje babban bankin kasar Ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan Najeriya su biyu da ke nan kasar da suka hada da First Bank tare da GT Bank bisa samun su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikin su babban bankin ya ce dakatarwar da aka yi wa bankunan na tsawon wata ɗaya ne kuma zai fara aiki daga ranar 18 ga watan Maris da muke ciki dakatar da bankunan Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kasuwar hada-hadar canjin kudaden waje ke cikin rashin tabbas yayin da babban bankin kasar ke kokarin samar da daidaito a kasuwar Umar Ayana shahararren dan canji ne a nan kasar Ghana ya ce matakin da babban bankin kasar ya dauka zai kawar da matsalar keta ka'ida na hada-hadar canji kuma zai sanya yarda tsakanin babban bankin kasar da abokan huddanta na ketare
so kudin da ke nan nan bai da yawa kadan da ake samu shi ake support importers so dole ne other banks da ke suka samu irin kudin nan su follow due process so that ana yana follow kuma ana yi account for it so that bank of Ghana kuma san kaman kudin da ya shi ko kudin da ya generate an yi su judiciously dan ya kamata kudin kuda ya account for it inda bayan account for it definitely an ya sashi mu kaman muna government mu yana support money laundering
to sai dai tuni daya daga cikin bankunan Najeriya da aka dakatar da lasis din su na dan lokaci wato GT Bank a cikin wata sanarwar da ta fitar ta bayyana cewa za ta karfafa manufofin ta na yaki da safarar kudade da kuma aiwatar da shi don hana afkuwar al'amura irin haka nan zuwa gaba Ghana dai na hasarar miliyan 340 na dalar Amerika a kowace shekara makon safarar kudi ba bisa ka'ida ba inji wani rahoton da cibiyar bunkasa ci gaban zamantakewan jama'a ta ISODEC ta fitar matakin da tace har in aka dakile ta za a samu saukin matsalolin da ake fama da su na faduwar darajar kudin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza to kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryen mu da suka gabata kan shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
mafita dai ne zuwa biyu kamar yanzu maganar tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tunda abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a bude bodojin nan ma da suke kulle
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yayin da gwamnatin Najeriya ke bayyana matakan da ta dauka kawo yanzu na kawo sassauci a fannin tattalin arziki da kuma harkokin tsaro da suka haifar da tsadar rayuwa a kasar Kwararru da masu kula da lamura suna ci gaba da bada shawarwari da nufin ganin hakar hukuma ta cimma ruwa duk kuwa da cewa waɗansu hadiman gwamnati na ganin waɗansu shawarwarin a matsayin na nazaune mai gwanin kukuwa kamar sauran 'yan ƙasa bakin da muka gayyata domin nazarin wannan batun su ma sun bada shawarwari kan matakan da suke gani za a iya dauka domin shawo kan wannan lamari sai dai kafin nan Comrade Nuhu Umar ya maida martani kan bayanan da Aisha Abdullahi Naira da kuma Aisha Bello suka yi inda suka bayyana gazawar waɗansu maza da yasa alatilas mata suka fara zage damtse da naɗa gambo su dauki na wayar gidajen su.
Hausa suna cewa wai kome wala kiri magawa. Wai mutuwa ta ja mata. Gaskiya ne ana cikin wani hali. Amma maza suna matukar bakin kokarin su. Yanzu da zaki fita nan waje. Siminti biyar. Zaki ga mutane suna kai da kawowa. Da neman kuɗi iri-iri. Mai babur a caba ya wuce. Mai dako ya wuce. Dan boss ya wuce. Dan tasi ya wuce. Wanda ya dauko kaya a amalanke ya wuce. Mai dabino ya wuce. Mai talla ya wuce. A cikin waɗannan mutanen da zaki duba, zaki ga cewa zaki kirga kashi 95 mazance cikin 100 maza ne. Kuma mazan nan suna yin wannan kokari ne domin su ga cewa sun rike gidajen su,
sun sauke nauyin da yake
sun sauke nauyin su. Amma da yake abin ba zai wadata ba, shine mata idan suka dan kokarta ko kuma wani yayin kokarin nashi ya gagara, to wannan da yake kokarin ya gagara sai ya zama to shine ta yadda tantalar arzikin zai
jini.
Amma na ganin gaskiya shi ka ɗauki misali mai tallan kwakwa misali da gabaki ɗaya dudu jarin kwakwan nan gabaki ɗaya bai wuce naira 10,000 ba idan ya saida kenan gaba ɗaya. Misali yana da mata ɗaya, yana zaune gidan haya, yana da misali ma yara marasa yawa, yana da yara kwara biyu. Nawa ne riban wannan kwakwan wanda a ciki ne fa za a zo a rike gidan? Sannan misali mutumin da yake da ko in ya samu ko kuma misali mutumin da yake tuka bus ko yake wani abin nan, ina ma passenger mutane ina suke zuwa tunda babu
tarista ka sai dan
tarista ka sai da in ya zama
dole ko mene ya tashi hakudin motar ma ya tashi
man nan da ake cika bus 9,000
ake cika tankin mai
na bus 9,000-10,000 yayi nisa yanzu shi ne 40,000 zuwa 45,000. Mai mota sai ya je ya yi aikin naira 40,000-45,000 ya cire kudin man nan kafin ya fara nema abin da zai neman ma mai mota da mota kafin ya fara nema abin da zai kai gida. Gaskiya ana cikin wani hali wanda alhamdulillahi dai na ji daɗi da na ji cewa matan su ma suna kokari kuma sun fahimci halin da ake ciki.
Akwai alamun da yake nan tun kan Najeriya bai shirya ma wannan canjin da aka samu da tsadar rayuwar nan ba, kai kwatsam ko sa'a?
A gaskiya ba a shirya ba, domin ko manyan masu kudin ma ba su shirya ba. Yanzu ki fito da ki gani jib nawa za ki ga ta wuce saboda jib na shan mai, kowa wayo yake, da haka dole ne a duba a samu komai yake da ya zama matsala yana da maganin shi.
Bayan tsanin sauki yana nan zuwa, muna fatan wannan saukin ya zo kusa a cikin talakan Najeriya yana bukatar wannan saukin. To a irin wannan bukatar, musamman sanin cewa duk lokacin da aka samu wani matsala a cikin gida, ko mata kuke sanin dabarar da za a yi fito mata da shi a yadda za a yi a ciyar da 'ya'ya a dai samu dai a sa wani abu a baki. Mu zo bayan ba da shawarwari sai ya za ku fito ma ɗan abin da ake da shi ɗin a ba wa mata haƙurin yadda za su ci sarrafa abin da zai samu don a samu a wuce wannan wurin lafiya.
Mafita dai ɗaya ne zuwa biyu. Kamar yanzu maganar tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi, mafita na farko kenan. Sai mafita na biyu, tunda abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida, to a buɗe bodojin nan ma da suke kulle. A ina ganin shi ne samun mafita kuma samun sauƙin rayuwa. Abubuwa ne fa masu sauƙi guda biyu: buɗe bodojin nan, sai wannan subsidy ɗin da aka cire. Amma da shi ne za mu ji sauƙin rayuwa. Ko kuma mata, ina ƙara ba mu haƙuri da shawarwari a kan irin ƙoƙarin da muke yi. Dan abin da muke da shi mu yi haƙuri, mu dinga tattalawa, muna juyawa, muna biya ma 'ya'ya makaranta, muna siyan omo da sabulu, muna dan aka baka kaɗan ƙara ɗin
ko da yake ai ba ƙari bane mafi yawancin ce fa nema namu ne in aka baka 200 sai ka ƙara 500 to ai ya zama munye da gida munye masu aura
yanda kwace kenan to naira mafi tsananin sunanki ma nairan Najeriya
a cewa mu da hankali yanzu na zama gwandala an haka gani da ni yanzu wannan harbi mutum sai a hankali wato mafita a kasar nan ta magana ta farko ta domin Allah matukar kasar nan ta mu ba za mu ce mu san price control ba wallahi haka za mu dawoma
wato dai da farashi
a daidai da farashi haka wannan gaskiya ne idan aka ce muddin gwamnatin kasar nan za ta fito ta fito na fito da manyan yan kasuwa da kananan yan kasuwa ta tabbatar da cewa akwai tsayayyen wannan farashi na kasa ne ta san da shi an tsaye da farashin abu kaza kaza ne a wannan abu kaza kaza ne ba wai yau mutum ko da ya zo ya yi kayan shi ya bai biki da jice ni kaza zan sai da kaya na ba kuma dole kana da bukatar shi dole haka za a yi to haka za mu dawoma a wannan kasar ta mu kuma tsoron Allah da kuma hakuri da kuma tsananta addu'a mata ku ci gaba da hakuri da mazajenku da ƴaƴayenku a cikin gidajenku mata su ne garkuwa a kan ƴaƴayensu mazaje su ne jagorori a cikin gidajensu mazajen su ci gaba da kula da mata da daidai bakin gurgudan abinda Allah ya ba zama dinga rigima ne tsakanin ba mai kana ga ka ce bari mai shayi a ai an daina shi ba ya da hakura shi ba ya zuwa wurin mai indomie da shayi ai ki ya samu su kwannan ta to lalle ne kuke ga indomie take yawo a cikin gari ai ba ta yawo ai da waye ma ya fi karbin talaka ba za je cewa tsaya mai wannan suya a hada mishi a bashi yace je yana gyatsa
to ko saka babu mai daki shi ya san inda yake masa yoyo kamar yadda masu iya magana suka ce a saka a baka yafi a rataya da kuma fatar dukan waɗanda suke da halin sauyin lamura za ta taka tasu dawar wajen inganta rayuwar al'umma ba a Najeriya kaɗai ba amma a ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nu Umar sai wakiliyanmu Binta Ibrahim da su jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin
madalla da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa Jami'an tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin Beit Hanun da ke arewa maso gabashin Gaza wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba. Ya halaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun Aden a cewar wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM. Wannan dai shine karo na farko da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kai mummunan hari tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar mayakan Houthi suka harba irin wannan makamin mai linzami a cikin kwanaki biyu a cewar rundunar CENTCOM. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na ƙasar Ukraine a jiya Laraba a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin da ke kudancin ƙasar da yaƙi ya daidaita.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu.
amma zuwa can an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT ga Ghana ga mu kawo muku maimaitin wannan shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Charleston ni Aisha Mu'azu take miki sallama.